إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاكا يقوى ما سؤال بركة يا يمو ماتا نيمكو سلم تأدين المسلم شيناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan masallaci na al'ummar garin da kace dake nan gabashin birnin Zaria don tattaunawa akan wata matsala ta addinin musulunci a wannan safiya ta ranar Lahadi wanda yake safiyar 16 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2022 kamar da dan uwa Malam Jamil hafizahullahu wa jazakallahu khairan ya ambata matashiyar tattaunawar da zamu yi a yau ita ce alamomin tashin alkiyama don haka dai aka fada kuma haka ake so a yi amma kamar yadda malam ya ambata wannan matashiya ce mai fadi kwarai da gaske wanda bana jin za a iya tattaunata a wannan dan kankanin lokaci awa daya zuwa da rabi ko awa biyu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masahabai jawabi akan daya daga cikin alamun tashin alkiyama kwaya daya kawai tunda aka yi sallar asuba yake jawabi har bayan la'asar sai dai in ka gaji ka tashi ka fita ko ka je gida ka dawo ko ka je ka ci abinci ko ka je ka shiga ban daki sai kuma sallah har gab da magariba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jawabi akan dujan wanda kwaya ɗaya ne cikin alamun tashin alkiya kun ga aka ce kowanne za a dauka ai ta wannan jawabi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi jawamiul kalim gundarin zance yana kuma ga mu marasa fasaha bai bayi masu karancin sani masu yi suna tunawa suna mantawa suna dubawa a takardu da kwamfuta da wane ne da wane ne da haka al'amari ne mai fadi da haka ina so ne ko zan shafa kan matsalar sama sama haka abu na farko da zan ambata shi ne cewa babu shakka al'amarin alkiyama al'amari ne wanda yake sananne ga kowa da mutane da aljanu da dabbobi da duk wata halitta ta Allah tana sane da cewa akwai wata rana wadda wannan rayuwar za ta kare gabaki daya rayuwar jarabawa ta kare a je rayuwar sakamako shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk idan rana ta fito ranar Juma'a gabaki da halittun Allah da dabbobi da tsuntsaye suna cikin damuwa da tashin hankali saboda tsoron ko rana ne za a yi tashin alkiyama dan adam shine kawai bai damu ba sai ta harkar shi yana ta shirye-shirye yana ta wanka da gayu amma su ba za su natsu ba sai sun ga rana ta daga ba su ji an yi kwaran kwatsa ba sannan za su natsu wannan dabbobi kenan fa wanda su an ji alkiyama za a ce musu ne kunu turaba ko zama kasa ga baki ɗin mu kuma waɗanda ake bin mu bashin sakamako za a yi mana tambayoyi za a tsitsiye mu za a yi nan a yi can za a kusanto da rana da zafinta za a sha wahala Allah zai yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba mutane za su nemi ceto su rasa inda za su samu su je gun Adamu su je gun Nuhu su je gun Ibrahimu su je gun Musa su je gun Isa kowa ya ce ba zai iya ba sai an dogon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine kawai yake da alfarma da zai cece mutane a wannan rana Allah ka sa mu cikin wannan ceto mu mutane ba ma damuwa muna shantakewa da haka al'amarin kiyama yana da girma za mu ga cewa qur'ani ya yawaita magana akan alkiyama ya ambace ta da sunaye iri daban-daban as-sa'a alkiyama al-hashr da sauransu ya kawo labarin ababen da za su faru a ranar iri daban-daban Qur'ani ya zo da bayani akan irin yadda mutane suke tambaya akan tashin alkiyama yas'alunaka annaka hafiyun anha yas'alunaka anis saati ayyana mursaha yas'alukan nasu anis saa kul inna ma ilmuha indallah kullun ana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe tashin alkiyama yaushe tashin alkiyama zamu ga hadisai sun zo wani yazo ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mata sa'a yaushe ne alkiyama nabi ya ce wanda yake tambaya bai fi wanda ya tambaya wato sani ba aka ce to ka ga ya mana alamunta shine abin da zamu yi mu ji wasu daga cikin alamominta alamun tashin alkiyama ababan da idan an gansu to alama ne akan cewa kiyama ta kusa hikimar Allah game da haka ita ce duk wani abu babba babban al'amari da zai faru to Allah zai barin shi ya fara haka kai ba tare da ya ba mutane notice ba idan za a yi ruwan sama baya zuwa kawai haka nan Allah ya ga dama yanzu da saman take farasal kawai a jiruwa amma ba zai yi haka ba cikin hikimar sa sai hadari ya taru sai an yi cida sai an yi iska sai an yi kwaran kwada an yi walkiya kafin nan kowa ya tattara iya ina shi ina shi ya samu ri ya buya wannan cikin kima Allah ko in Allah ya ga dama rana daya sai kawai ki cikin haihu amma Allah ba zai haka ba sai ya baki kin yi matan wata kin yi morning sickness kin yi awo kin yi wane ne kin ci agwaluma kin ci malmo kin yi shiri kin je kasuwa kin siyo kayan baby kowa da sirkai da dangi kowa ya sani ana nan ana ta jira yanzu ma har sai an je asibiti ma an ga miki ran da zaki haihu insha Allah kin ga kina cikin shiri ko ki gwada da inda kawai zaki tashi ne kawai ki duk yaro ya faɗo ba shiri ba ki da ko riga da zaki saka mishi wata gida ma a kasuwa kiki ko a islamiyya ko a gidan mutuwa ko kuna cikin damba da kishiya kin ga aibu zai kyau ba ko amma a cikin wata taran nan an shirya mu zuwan dan nan duniya gurgurdan hali kin yi tanaji irin naki na uwa da haka zai zo ya tarar da kayan shi na jiran shi pampers yana jiran shi safa da hula da riga sanyi duk suna jiran shi a sa mai abai badan shi ya jidi ina fata muna ganewa saboda babban al'amari da haka kiyama ita ce babban al'amari mafi girma da zai faru a duniya amma yatasaalun anin naba'il azim wasun ce kiyama ce shi da Allah ya kawo alamomi iri daban-daban da za su faru kafin alkiyama saboda mene saboda mutane su shirya cewa wannan al'amarin fa yana tafi kamar da a makaranta yanzu ana FCE duk muguntar su sace kawai gobe mun da a fara jarabawa sai an yi timetable din nan za a yi shi wajen wata ɗaya da ya wuce a fito da shi a manna wanda ke da complain ya je yayi wanda bai ga wani darasi da zai ba ya je ya fara go saboda a shirya sannan a ce za a yi haka ran da za a yi convocation haka ran da za a yi matriculation duk za a ga wa mutane haka Allah subhanahu ta'ala yake yin tsarin shi to Allah cikin tsarin shi ya kawo alamomi da dama malamai wanda su kuma su ne wakilan Allah a wannan duniya wajen bayani akan shari'ar sa sai suka zauna suka kalli alamun tashin alkiyaman nan sai suka kasa su gida uku suka ce akwai alamatu sa'a al-kubra gingima gingiman alamun tashin alkiyama akwai su guda bakwai ko takwas waɗanda da zaran an gansu to kiyama na nan a bayan su ko kuma alamatu sa'a as-sughra alamun tashin alkiyama ƴan ƙanana ƙanana wanda za su faru wasu ma su wuce wasu sake faruwa su sake wucewa wasu sake faruwa su sake wucewa ko kuma alamatu sa'a al-wusta ɗan tsakiya wanda in dai sun faru to za a ci gaba tafiya har a kai lahira wani sake makwatance da haihuwa alamar ciki ai da yawa ko na farko dai ɓatan wata kin ga wannan ba alamar haihuwa bane ba ɗaya suke da contraction da kike ji in kin fara naƙuda ba ko da morning sickness da zuwa awo da zuwa kasuwa da shan abun nan ƙasa ko mai sunan maganin da yake shaka fasolet ko da folic acid duk wannan alamun akwai ana jiran baby ne amma duka ba su kai alamun in an shiga wata na tara an fara jin contraction an fara jin kwankwaso yana buɗewa an fara jin wani jijjiga malamin da kasan an hau amalanke kun dai fini sani ku ga da bambanci ko to wannan na ƙarshen da an gansa an san to haihuwa ko yanzu ko an jima ko a rabu lafiya ko kuma a tafi tare Allah ya sa cika da imani amma waɗancan na farko alamu ne wanda wani zai zo wani ya wuce wani zai zo wani ya wuce a wata uku farko ba kya san jin kanshin manja a wata uku na biyu kuma ki fara shan manja ma danye hala duk manzan gidan ke shanye shi to haka tashin alkiyama suke a kowannan alamu iri uku sannan sai aka saki duban su aka ce to alamun kuma ila yau ta fuskar abinda aka gani da wanda ba a riga an gani ba nan ma sun tafi gida uku akwai waɗanda yadda Allah ya faɗe su da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su an gan su keke da keke sun faru akwai waɗanda kuma an ga wani sashen su ba a ga wani sashen su akwai wanda kuma ba a gan su ba kwata kwata sai nan gaba alal misali akwai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko mu da muke raye yanzu mun gani ko mun san alaman tashin alkiyama daga ciki akwai yawan kashe kashe kisa ba gaira ba sabat annabi yace ha awayi gari mutumin da yake kisa bai san dalilin da yasa yake kisa ba shi ma wanda aka kashe bai san wani me yasa aka kashe shi ba awayi gari da ya kashe uba uba ya kashe da miji ya kashe mata mata ta kashe miji makwabci ya kashe makwabci wannan duk ba mun gani ba yanzu kowa ya ga irin wani babu kata ga misali kisa gashi nan ya yadu a cikin mutane har ya zama kamar abu yayi to kun ga wannan an gani akwai wanda an ga wani sashe ba a ga wani sashe ba alal misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a yi wani zamani kafin alkiyama wanda za a wayi gari mutum ya je ya tsaya a gaban kabari yana cewa da ma ni ke cikin kabarin nan ba fara haka ba ko amma an fara kwatan kwacin haka in an ciro wanda ya mutace wallahi ya ma huta da wannan bala'i ba muna fara haka ba da an ciro wanda ya ce oh wallahi wanda ta huta duk ba ta ga bala'in nan ba ta huta wallahi ta mutu ta huta ba mu san ko ta tsira ko ba ta tsira ba amma dai muna ganin hutu ne da ko kuma wanda kwata kwata har yanzu ba a gansu ba shine kamar su dujal din da dabbatul ardi da yajuju wa majuju da dawowa annabi isa da fitowar rana ta yamma da kuma ainihin wato girgizar ƙasa da za a yi ta ƙarshe tashin alkiyama haka akwai wanda an ga wani sashen shi har ilahi ba a ga wani ba alal misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin alamun tashin alkiyama akwai bayyanar zina a cikin mutane zina za ta bayyana malamai suka ce ana nufin za a wayi gari zina za ta samu karɓuwa a cikin mutane kamar yadda aure ya samu karɓuwa ba a ganin ta matsayin laifi har a wayi gari ya ta je ta yi zina ta kawo iyayenta abinci ta sa mata albarka ita tana biyayya iyaye ba kwai irin zuba yanzu karuwan gida ha a wayi gari mutane suna kallon zina an san gida kaza ko anguwa kaza anguwa zuwa a yi zina ne shine bayyanar zina to akwai kuma abin da bai bayyana ba game da wannan da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen zamani za a zo lokacin da mutum namiji da mace a kan titi suna saduwa da junansu kamar awakai annabi ya ce mutanen kirki a lokacin su ne wanda za su ce musu habawa na da wance da kun dan koma bayan kangon nan mana ai ya fi muku mutunci ko annabi ya ce waɗannan da za su yi musu wannan nasiha imanin su kamar imanin Abubakar da Umar ne a wannan lokacin wanda zai iya ganin ana wannan barnar ya ce don Allah da kun dan saka ya mana to karfin imanin shi a cikin mutanansa kamar karfin imanin Abubakar da Umar ne saboda tsaban lalacewa mun ga wannan ba taba gani ba yanzu ba ma fata Allah ya sa mu ga wannan almuhimmu ya uwa masu albarka wannan ita ce matashiya game da al'amarin tashin alkiyama qur'ani mun ji cewa ya ambace su da yawa sannan kuma sun zo da yawa da yawa sannan wasu an gansu wasu ba a gansu ba zan yi mana karatu na far ambaci wasu ina so ne kawai na tsaya akan hadisi kwaya daya da zai karantar da mu wasu daga cikin alamun tashin alkiyama dan ban so tsawaita al-imamu al-bukhari a cikin littafinsa as-sahih alamba hadisi na 7121 yake cewa haddathana abu al-yamani akhbarana shu'aib قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لم بخاري تم محمد بن إسماعيل يتي malaminmu Abul Yaman wato Al-Hakam Ibn Nafi' ya ba mu hadisi yace daga malaminsa Malam Shu'aibu dan Abu Hamza kenan Malam Shu'aibu dan Abu Hamza shi kuma daga Abu Zinad wato Abdullahi Ibn Zakwan shi kuma daga nashi malamin Abdurrahman Al-A'raj kenan Abdurrahman Ibn Hurmuz Al-A'raj shi kuma yace daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban malamin nan Abu Huraira Sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la taqumu sa'atu al-qiyama ba za ta tashi ba hatta taqtaliya tattila fi'atani azimatani har sai an samu su kungiyoyi guda biyu manya cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi fada da juna yakunu bainahuma maqtala za a karkashe juna da'awatuhuma wahida kuma dukkanin su musulmai ne masu kira zuwa ga Allah wannan ya faru an gani shine yakin da aka yi tsakanin sayyidina Ali da bangaren sa mutanen Kufa da kuma Muawiya dan Abu Sufyan da bangaren sa mutanen Sham dukkanin su musulmai ne kowane bangare akwai sahabbai akwai tabi'ai dukkanin su masu kira zuwa ga Allah suka samu rikici akan siyasa suka zo suka jabata akai fada akai yaki aka karkashe juna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a cikin daya daga cikin alamun tashin alkiyama malamai suna ganin wancan da ya faru ba shi kadai bane ana iya samun wani ya faru a nan gaba annabi ya kara cewa wa hatta yub'atha dajjaluna kadzabuna kuma sai an dinga wayan gari ana ganin wasu gibda gibdan makariyata kulluhum yaz'umu annahu rasulullah masu kariya cewa su annabawa ne su sajahu su musailama su makamantansu su Ahmad Gulam Al-Qadiyani su mai tatsi ne wannan annabi yana fadan gunguma gunguma ne wanda za su yi kariya su annabawa ne kuma a ji labarinsu a ji labarin su a duniya ko a garuruwan su har su tara mabiya har ma su yaki musulmai to an yi waɗannan makaryata ana ci gaba da yin su manya manyan makaryata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace wa hatta yuqbada al-ilmu kuma har sai an cire ilimi daga cikin mutane wannan ana magana akan ilimi na addinin musulunci yayi ne cire ilimi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci yanda Allah ya cire ilimi yace inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'a yantazi'uhu misdur al-rijal Allah ba zai kwace ilimi ta hanyar kawai a cire ilimin da kake da shi a cikin zuciyarka ba za a yi haka walakin yaqbaduhu bi mautil ulama Allah zai kwace ilimi ne malamai su ta mutuwa hatta idza lam yabqa ko lam yubqi alimun lam yubqi aliman ko yabqa alimun duka akwai fasara har Allah bai kyala duk wani malami ba ko kuma har ba malamin da ya saura ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su mai da jahilai sune malamai fa su ilu a dosa tambayar jahilai fa aftau su dosa ba da amsa fa dallu da masu sun bata wa adallu su batar da mutane ku za a wayi gari babu malamai za su yi karanci kwarai duk malamin da ya mutu sai a kasa mai da gurbin sa wani irin sa ko mu a wannan zamanin ai mun ga wannan Malam Bakar Gumi tun da ya mutu an sake malami irin shi ba a sake ba Malam Ja'far Mahmud Adam tun da aka kashe shi an sake malami irin shi ba a sake ba Malam Mala Albani namu nan zare tun da aka kashe shi an sake malami irin sa ba a sake ba ga sunan da yawa Malam Dr. Ahmad Nabiyu ke da ya rasu kwanan nan Allah ya gafarta mishi har yanzu majalisin shi ba wanda yake karantawa a majalisin shi har yanzu har yanzu ma ba a kwatanta a ce bari a sa wani ba ana ta shawara ta kuma Allah ya gafarta musu gaba daya duk wani malami da ya mutu ki kalla ko a islamiyya ku ne ko malamar ku ce a cikin anguwa in ta mutu sai a rasa wa zai yi irin nata sai dai a dan kwatanta amma irin nata an rasa duk wani mutumin kirki in ya fadi ya mutu sai ku ga ya bar wata katuwar kofa ko wani katan gidi an kasa ciki shi to alamar tashin alkiyama ne bautu salihi malamai ci ta karewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa takfuru zalazil za a yawaita yin wato girgizar ƙasa a yi girgizar ƙasa mutane ɗaruruwa ko dubbai su mutu ka ji labarin ana cikin gini a wani gari ginin ya faɗo ya kashe mutane kullum ana jin wannan labarin ko annabi ya ce wa ya taqarabaz zamanu za a wayi gari zamani zai kusa da juna malamai sai fasara daban-daban akan me yake nufi da zamani ya kusa da juna wasu malaman suka ce za a dauke albarkar da ke cikin zamani ma'ana abinda mutum zai iya yi a rana guda sai ya kasa yin shi a wata afkiri wai imamu Ahmad ibn Hanbal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari shekara ta zama kamar wata guda wata ya zama kamar mako guda mako ya zama kamar kwana guda ya zama kamar kiftawa ido inda shi aka fara azumin nan gashi ana na 16 har yanzu ko sabawa ma wani bai yi ba ba wani magana goma ta marmari goma ta wuya an daina wannan marmarin da an ana azumi kafin akai goma kowa ya rani ko yayi dan wuya inda kika san me cutar AIDS amma yanzu ba kafin a Ankara ma ya wuce kafin tela ya gama miki aiki dinki kima ana hawan doshi ranan sai kima makara gaba daya to shine wato zamani ya zama an karanta shi ta hanyar kodai bai da albarka yanzu da sai a wayi gari jama'a wanda take yin aikin gida kun san wannan lokacin da zaki ciki yi wanke-wanke ki yi shara ki yi ma yara wanka tafi makaranta duk sai ki gama karfe 7 da rabi ba ta yi ba amma yanzu fa sai sun yi latti yaran kullum kuma dai lokacin da ake sallah asuban zuwa tafiyan su makaranta dai irin tsawon awannin daya ne amma lokacin bai da albarka wasu ba suka ce ana nufin taqarubuz zaman za a wayi gari tafiya zuwa wasu wurare ta yi sauri kwarai samuwar ababen hawa masu sauri shi ne taqarubuz zaman da ya kwanta daga nan Zaria zuwa Kano ala sai mutum ya kwana 5 a hanya yanzu ko daga nan kafin mu tashi wa'azin nan karfe 1 mutum ya buga motar shi yanzu ya tafi Kano nan da awa 1 da rabi ya isa dan ka zuna ko daga nan Zaria kamar anguwa ce yanzu da daga cikin anguwa tudun wada inda na zo zuwa nan da kace sai kai awa 3 a hanya yanzu ko suka buga motar ka minti 12 na lissafa tsakanina da duk gargadan da minti 12 da bugun motar ta na zo nawa to taqarubuz zaman kenan ko dai masafa da ake ci a zamani ko kuma albarkar zamani sai kaga mutum ya shekara 60 bai iya ko aya 60 ba bai da naira 600 bai da komai amma yayi tsawon rayuwa babu albarka a rayuwa a da kuwa wanda ya shekara 20 take ga ya mallaki ababe da yawa ya ci moriyar rayuwarsa almuhimu dai taqarubuz zaman yanzu nan a kwana kafin ki Ankara an yi sati kafin ki ce kanzil wata ya kare kafin Ankara shikenan yanzu da dama sai ki ga yarinya an haife ta kin jefa sunanta kin dauke ta kin mata addu'a kin mata wasa ta miki fitsari amma kina nan ke ma baki aure ba kina budurwa ta zama budurwa ita ba kiji kun da amma ta duka kuna gogoriyo da juna ba gaba ne saboda saurin tafiyar zamani sai a ce wannan ba ai gidan wacce bace jima ta go tana mana rashin kunya a dandalin nan na fata muna ganewa jama'a wa tazhara al fitan za a wayi gari fitinu su yawa jarabawa iri daban-daban da Allah zai yi mutane wanda ba a taba jin labarin sa ba za su yawa cututtuka wanda ba a san su ba da suna cikin jarabawa cutar kaza cutar kaza cutar kaza sannan yaduwar ainihin wato ababe masu tada hankalin mutane da can barayi kawai aka sani masu shiga gida su sace tukwane su kwashi naman miya in sun ga an yi shanya su kwasa an yi ihu su ruga da gudu su kare aka sani da barayi da yan sane in kin shiga kasuwa baki hadari da kudin ki ba su yaga da kas kudin su zube su kwashi yanzu fa da yan fashi yan fashi ma yanzu ayan kauye ne da kidnapper da hired killers da bandits wasu ma sunayen su ba ka sani ba iri daban-daban fitina iri daban-daban da sai mutum ya fita ya yi tafiya duk inda yake so ba a jin tsoron dare ko nisa a tafi Lagos a tafi Port Harcourt a tafi Maiduguri a tafi Abba amma yanzu duk wanda mijinta a nan tafiye-tafiye yake kullum tana cikin tashin hankali duk wanda ɗanta har kashe tafiye-tafiye kullum tana cikin tashin hankali da zarar an buga waya ba a ji shi ba an shiga damuwa ka san kowa anan ya taba sanin wani wanda aka kidnap ko wanda aka kashe bai ji ba bai gani ba to fitin tunu kenan za su yadu fitinan yunwa fitinan talauci fitinan tsoro cututtuka karancin abinci karancin albarkar damuna yana ciki jarabawa da Allah zai ga mutane jarabawa da Allah zai mutane da ƴaƴa marasa jin magana jarabawa da Allah zai mutane da shugabanni marasa imani makwabta marasa kirki mazaje marasa kirki ƴaƴa marasa biyayya yana cikin wannan jarabawa da Allah bai ce wa takthurul fitan wa yakthurul haraj wa huwa alqatl da muka ambata za a yawaita kashe mutane za a yi ta kashe mutane ba gaira ba sabat annabi ya ce wa hatta yakthura hatta yakthura fa yafi fikum almal fa yafida za a wayi gari kuma dukiya za ta yawa a hannun mutane dan aka ce wani mai kudi ne sunan shi melonia za ce kudin shi miliyan 2 ne kawai in jikin za ce kuma ga wata hajjia larai mai kudi a dakacin nan dan kina za ce kudin ta menene wulbaro ne take bada haya wulbaro ne take bada haya sune kudinta ko kekunan dinki da take da ƴaƴanta masu dinki ko tana da dabbobi awaki da kaji za a ce mata hajjia ce yanzu wannan ai ba mai kudi bace ya rufe asiri ce kawai ko amma yanzu ake ganin mutum yana da miliyan dubu so dubu so dubu bai san ma me zai da su ba kudade wanda hankali baya dauka kira sama inda suke samun su to Allah ne yake buda musu su samu su samu su samu kudi za su yawa har akai lokacin da annabi ya ce wa hatta ya aribahu har za akai zamanin da mutane za su dinga ba talakawa kyautar kudi fa yaqulu allazi ya aribahu alayhi wanda za a ba kudin ya ce la bana so la araba li bihi bana buƙatar kudin ka ba wai dan shi bai na da su ba a saboda tsaban nin kufarci saboda tsaban ana tsoron kudin mahala na yankan kai ne ko kudin na wani rashin imani ne za a kai lokacin da za a ba talaka kudi sai la araba li bihi ba na so annabi ya ce wa hatta ya tatawala nasu fil bunyan za a kai lokacin da mutane za su fara gasar gina dogayen gidaje na ba cikin wata riwaya yake cewa mutanen ƙauye ne masu kiwon dabbobi wato waɗanda suke talakawa kenan za su shigo gari sai Allah ya azurta su ko ba su da aiki ban daga ta gina dogayen gidaje kamar yadda ake gani yanzu tun da ka je wani birni ko wata alƙarya me za ka gani kawai gidaje dogaye in wannan ya nashi hawa kaza sai wani ya zo ya wanda ya fi wannan in wannan ya hawa kaza sai wani ya zo ya fi wanda ya wannan din ka tambaya ka ce waye bai wannan gidan sai a ce wallahi wani mutumin ƙauye ne a nan kudu ya zo ko a nan gabar ko a faɗi sunan ƙauyen a ce ai daga gari kaza yake ko daga ƙauye kaza yake ba san asalin shi ba bayan birni ne suke kudin bayan ƙauye ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ta ya murar rajuli bi qabrin rajuli za a yi lokacin da mutum zai wuce ta kabarin dan uwansa da ya mutu fa ya kulu sai ya ce ya laitani makano ina ma da ni ne a kwance a kabarin nan wa hatta tatlu ash-shamsu min magribiha ana nan saurara ana nan wannan alamu suna bayyana mutane suna ƙara kangarewa suna ƙara kin bin Allah wata rana sai a tashi da safe kawai sai a ga rana ta fito daga yamma a cikin riwayar Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita rana da kuke ganinta kullun da take fitowa gabas safa'i yamma tana zuwa ne ta gaida Allah ubangijinta idan ta gaishe da Allah ubangijinta sai Allah ya ce an amsa gaisuwarki tashi ki sake fitowa shine za a ganta gobe ta ƙara fitowa ta gabas kira aka zo ƙarshen al'amari Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mata tashi ki koma ta inda kika fito ba ta gabas ba ta yamma kenan ko to a wannan rana shine za a wayi gari sai a ga rana ta fito ta yamma to duk wanda wannan rana ta fito ta yamma ta tarar da shi to ya makara in bai yi imani ba la tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira shi da annabi ya ce wara'a hannasu idan mutane suka ga rana ta fito ta yamma amanu sai su ce mun yi imani ajma'u na gaba dayan sai annabi ya ce fa zalika hina la yanfa'u nafsun imanuha lam nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira duk wanda bai riga yayi imani ya tuba ba a ranar babu amfani an rufe kofar tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taqumanna sa'atu wa qad nashara rajulani thawbahuma to a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayat dabarani da wasu malamai sai ya ce duk mutumin da ke da sauran imani sai Allah ya aika da wata iska mai sanyi idan suka shaka duk wanda ke da imani in ya shaka sai ya fadi ya mutu sai ya zama a duniya sauran mutanen banza zallan su sune waɗancan da muka ji masu yin zina akan titi kamar awaki duk wani mutumin kirki ya mutu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma sai su ci gaba da rayuwarsu ba za su tsaya su natsu ko su tuba ko su samu su zauna su jira abin da zai faru ba sai kowa ya ci gaba da abin da yake yace sanda za a yi hura kafan kiyamar ta tsaya wani ma ya wanke kayan shi yana kokarin shanyawa ige shanya ma'ana yana shirin ya sa kaya wankakku ko ya tafi wani biki ko wani sha'ani duk wanda ke wanke kaya alamar yana cikin rayuwa ne hatta yace wa qad nashara rajulani thawbahuma bainahuma falayata bay'ani mutane guda biyu sun daga tufa suna tayi za su siya da mai saye da mai sayarwa ma'ana wani ya tafi yan gonjo ya daga yana dubawa nawa wannan ana cewa kawo 1000 kina cewa a 800 ana cikin wannan cinikin ba a gama ba za a yi kwaran kwaka kawai shikenan kowa ya mutu nabi ya ce fala ya tabaya ani ba za su samu halin karasa wannan cinikin ba ya ce wala ya tuya nihi ba za su samu damar nadewa su aje su ce shikenan cinikin ya tashi ba wala ta kuman nan sa'atu wa qadin sarafa rajulu bil labni lakhatihi akwai kuma makiyayi bafullatani ko dan bararoji wanda ya je ya tatso nono daga jikin dabba sasaniya ko raƙuma yayo kwana zai dawo gida ya kawo iyalansa ko ya kai kasuwa ya siyar yana kan hanya fala ya ta'amuhu ba zai samu halin cin wannan abincin ba zai ji tashin alkiyama wala taqumanna sa'atu alkiyama za ta tashi wa huwa yuritu hawdahu fala yasqi fihi yana ainihin wato zubar da wannan yana rike da wannan nonon bai riga ya sha ba wala taqumanna sa'atu wa qad rafa'a uklatuhu ila fihi fala yat'amuha wani kuma ya dauki loma zai kai baki bai riga ya ci ba sai ya tashi alkiyama shi yasa kamar da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba'd fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin zuwa karshe da Allah yake cewa karshe da Allah yake faɗa yake cewa watad'u kullu dhati hamlin hamlaha mai ciki saboda bala'i za ta haife shi lokaci bai ba wataran nasa sukara kaga mutane cikin magagi kuma hun bi sukara kuma ba giya suka sha ba walakin na azaballahi shadid amma tsabar azaban yawma tarawna ranan za ku ga wannan tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tazhalu kullu zati hamla hamla mace mai shayar da da tana cikin ba dan ta nono in ta ga tashi alkiyama za ta cire shi ta wurgi da shi duba ki ga irin kauna da ke tsakanin uwa da da kuma a san da yake tsotsan mamanta a lokacin da tafi kaunarsa amma ta ji tashin alkiyama tazhalu kullu murdatin amma arda'at za ta rude ta wurgar da shi ta kama gudu wanda ke da ciki kuma za ta haife shi nan take sannan mutane za su fara fadi suna tashi kamar sun sha giya Allah ya ce kuma ba giya suka sha ba amma tsananin azabar Allah ne dan uwa masu albarka wannan shine hadisi kwaya din da sune mana ishara dan jikin mu ya sanyi don wannan karatun na karatu ne wanda ya kamata jikin mu ya sanyi mu shiga cikin tashin hankali da damuwa saboda mu gyara abin da muke shine amfanin shi dan mu rage wani ta'annatin mu tuba zuwa ga Allah ku san cewa lalle kiyama tana nan kusa kuma kuma baya alama tashin alkiyama ta farko da ta bayyana ita ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama annabi yana cewa ni an aiko ni da tashin alkiyama ka hatai ni kamar haka wato kusa da juna sai hada ɗan yatsin shi guda biyu din nan da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamar tashin alkiyama ne yace kuma haka nan mutuwa ta ma alamar tashin alkiyama ne da aka annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi kuma ya mutu wannan alamu sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin alamun tashin alkiyama akwai yawaitan mata fiye da yawan maza za a wayi gari mace guda 50 mutum ɗaya ke kula da su ba wai mutum zai aure 50 bane amma yana da mata yana da ƴaƴa akwai marayu akwai danwar babar shi da ita ma mijinta ya mutu akwai wata marainiya ita ma da take makwabta akwai wata danwar maman shi duk waɗannan suna jiran abin hannun shi in an lissa ba zai diga sun kusa 50 ne sannan da kuma wasu matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi su suma alamar tashin alkiyama ne masu yawo tsirara masu karkatar da mutane da kuma yaduwar riba kasuwanci wanda babu imani a cikinsa gashi nan iri daban-daban pre order ne da wane ne da wane ne har ma za a daina ganin riba a matsayin haramu za a dinga ce mata fa'ida za a dinga ce mata alheri yanzu irin mu'amalar da mutane suke yi da riba Allah kadai sai yawanci Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuma da bayyanan kayan kida kida zai yawa a cikin mutane duk inda kai ga zaka ci kida a radio a handset a TV a cikin gidanki wani ma dan tama maka dini da ku in za a yi biki sai an tafi gari i gari an je an gaito barmana toge a garin su ko shata a garin su yanzu ko kowane gida akwai kayan kida ba a bukatar sai an gaito iya ka ce kai a danna radio ko a danna MP shikenan a tarawa kida ya zama kawai ruwan sha alamar tashin alkiyama ne shi sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin alamun tashin alkiyama akwai gasgata makariyata da ƙaryata masu gaskiya mutum makariyaci ya faɗi magana a ce gaskiya ne malami na Allah ya faɗi magana ya da aya a ce ƙarya ne kuma an gasgata makariyaci an ƙaryata mai gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma a samu mutum kaskantacce wulakantacce yana magana a madadin al'umma wani wanda ba a san matsayin shi ba amma shi zai shiga gidan rediyo ko ya shiga Facebook ko ya zo ya tara mutane yana musu jawabi akan abu da ya shafi kowa da kowa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma za a wayi gari shugabannin mutane za su zama su ne mutanen banza a cikin mutanen abu da ake ce ma siyaratul fusaki da kuma imaratu sufaha za a yi shugabanci na fasikai mutumin da aka san dan giya ne ko mazinaci ne ko mai zuwa gun boka ne ko mashayi ne kiga shine shugaba shine gwamna ko sarki ko ciyaman ko shine liman ko shine mai faraji sannan kuma da kuma imaratu sufaha wawaye wanda ba su san abin da ya kamata ba wannan yayin magana sai an jiwauta sai zama shine shugaba a cikin mutane wannan ya dinga magana yana ashar yana zagi yana cin mutunci da kuma ainihin wato yawan shan giya za a yi gari mutane su zama giya su zama kamar ruwa annabi ya ce za a dinga kiranta da sunan da ba nata ba a ce sunanta sa sunanta bulda sunanta kaza ba za a ce sunanta giya ba za a wayi gari a zo gun biki ko daurin aure ko gun jana'iza gurin gaisuwa a dinga raba mutane giya suna sha Allah ba ku taba gani da wannan ba ni na taba gani idan mutum yana zuwa kudancin Najeriya ko yana ganin jana'iza da ake a wasu al'adu zai ga wannan idan kun zo biki sai an tambaya to nan teburin giya ne sannan mutum na wanne kuke so ni na ga wannan tun fiye da shekara 10 tun muna NYSC muke ganin wannan shekara 2005 zuwa 6 in kun dubi biki za a tambaye ku ga teburi an aje abin sha ce wanda yake shan giya ya zauna a nan wanda ya baya shan giya ya zauna a can kuma bikin ala na ayyan limamin garin ne kware da gaske sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yawaita alarammomi za a ga rana kaza sai a zo a wata islamiyya a yayi alaramba guda 170 a yi musu biki a ce dukkanin sa da alqur'ani alaramba 30 a ƙauye kaza alaramba 60 a makaranta kaza alarmomi sun yi yawa har su ta rigiba annabi sallallahu alaihi wasallam yace har su dinga gabatar da dan karamin su a cikin su yana yi musu sallah sai ku dinga abin karara yadda annabi yake fara ko yace amma kuma sai malamai masana addini su kuma su karanci har a dinga dauka ma waɗannan alarmomin malamai ko ba malamai bane ba su da ilimin komai annabi sallallahu alaihi wasallam yace za kuma a wayi gari mata su zama yan kasuwa a wani hadisi mata su zama yan kasuwa ne har mace ta zama tana taya mijinta kasuwanci yana dauko kaya daga shago yana ajiyewa a gida ana zuwa a siya ko kuma samu shagon matare akwai wanda shi da matan shi suke zama a shago in zai fita mai anguwa ya buga mashin ta san kudin komai ta san kudin kwai da buredi da pampers ta san kudin su gaba daya wani kuma ya turo mata ta saka a status tana gida tana siyarwa yana kasuwa yana siyarwa mata su zama duka yan kasuwa tsakanin ku da Allah ana akwai da bata wani kasuwanci amre ma yi ba za a ce haka zaki zauna ba kiya komai to duk wannan shi ma alama tashin alkiyama ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka nan kuma da saba wa iyaye al'uqu saba wa iyaye ƴaƴa su wayi gari sun fi karfin iyayensu shine annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam za a wayi gari kamar ƴaƴan su ne uban iyayen gidan iyayen kamar iyayen bayi ne a gunsu kina ma jin tsoron ki ce ma yake taimaki kaza sai ki tashi ki da kanki saboda idan kika ce kaza din nan in ta dakatsawa sai an ta kita kada kuma yake ta cikin ki kina ganin ta tana yin laifi kina tsoron ki ce mata bari kina ganin dan ki yana yin abin da ba kyau amma sai dai in ya fita gidan ku yi gulma shi ke da baban Allah ku yi mishi bala ku ce kaga abin da Sabitu yake yi ko Allah zai shirye shi amma a gaban shi ba za ki iya fada ba ƴaƴa saba wa iyaye ƴaƴa su fifita sirkai akan iyayensu matan masan sa kan iyayensu Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya yake cewa da kuma mutuwa fujaa lafiya lau ba abinda ke damun mutum wani yayi sahuri ya mutu anan wani ana sallah ya mutu anan wata ta mutu a tashar mota za ta tafi ikara wani ya mutu a gidan gaisuwar mutuwa wani mota ta buge shi kwaf yanzu nan sai ya mutu yanzu-yanzun da mutum yana fita kuna gaisawa da shi kafin a gama kafin hannunka ya huce inda ka gaisa shi gaya ce a yamu ko ku je makabarta da wani yanzun nan ku kai wata gawar ana dawowa ya fada mashi shi ma ya mutu duka yana cikin fuja'a mutum ya aje ƴaƴan shi yanzu-yanzun nan a makaranta ya ce bari in je in gaiso mutuwa a ƙwarbayi in dawo yana tsallaka shi tunda mai mashin ya kaɗe shi shikenan ƴaƴan nan sun zama marayu ai kowa ya taɓa ganin irin wannan wannan shi mana daga cikin alamun tashin alkiyama sannan kuma da yawan masallatai masallatai su yawa ga masallaci latifika wannan shiga wani sannan a dinga musu kwalliya ana alfahari da kwalliyar ana cewa masallacinmu ya fi masallacinku kyau sai ce to mu ma wallahi za mu je mu tara kuɗi mu gyara masallacinmu sai ya fi naku kyau masallaci ya zama abin kwalliya ya zama abin gasa kamar yadda muke gani yanzu yanzu in dan Allah ake rayuwa daga can nan gaba ɗayan ta masallaci ɗaya ishe ta amma na zan akalla juma'a ba akwai rawa akwai juma'a biyu yanzu masallacin juma'a a zariyan nan sun fi ɗari ina jan ka bibiya a nan lardin zariya in ka lissafa za ka yi samun guda ɗari da kuma can da can na sarki ne kawai daga na sarki aka zo aka yi wani anan tudun wada aka yi wani a barikin soja to su uku ne mu dai muna yara su ne masallatai guda uku din amma yanzu ga masallaci a nan kana tsallakawa can in ka wurga dutse ga wani can shi ma na juma'a ne in ka ƙara wurga dutse ga wani can wani alama da shi alkiyama ne shi in za a yi masallaci sai an mai kwalliya ta wuce misali yadda kasar amarya haka ake mai kwalliya sannan kuma za a wayi gari mutane ba sa yi wa kowa sallama sai wanda suka sani at-taslimu ala al-ma'rifa idan akai miki sallama in baki santa ba zaki amsa ba sai na ruwa na da ita za ta gaishe ni na san ki ko ba haka bane yanzu waya ma wani an buga mishi in bai sallama ba baya dauka at-taslimu ala al-ma'rifa ne kina ganin wata fa da hijabin ta irin naki in ta ce assalamu alaikum sai ji gale ta haka baiwa Allah lafiya saboda ba ai makarantar ku bace ba ai garin ku bace ba mutum bai amsa sallama sai ta wanda ya mishi kullum na faɗi wannan karatun sai na yaba wa mutanen cikin birnin Zaria alayhi Allah ya kai gare su su har yanzu wannan bala'in da kai gare su ɗan cikin zari yana nufin cikin garuwa to su har yanzu wannan alama bata isa gare su a zariya cikin gari duk wanda kai mai sallama zai amsa kuma zai saki fuska yayi magana da kai amma mu nan da daka ce da tudun wada da sabon gari da gelle su da fanwanki da tukur-tukur da hayin ojo da samaru duk waɗannan mu ƴan barikin nan to ba ruwan zama a kuma sa gidanka ai sallama kake amsa kake kake budewa daga cikin sa ila yau akwai yanke zumunta ba zumunci ayi biki ayi suna ayi aure ayi mutuwa a dangin babanki da dangin mamanki baki je ba kai wasu ma ba su san dangi ba su san ma dangin su ba su sai ai ƴaƴa yanzu iyayen su kinuna musu dangi ba su san ba in suka tambaye su baba su ai ƴan uwa mai ce ba ku da ƴan uwa saboda yana fada da ƴan uwa sa'annan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuma rowa za a saukawa da mutane bakar rowa ba a sadaka ba a kyauta ba a taimako ku duba ku ga mafarin rowa jama'a yanzu da can mutane sun kasance a da akwai wata al'ada ta ciyayya da azumin nan idan lokacin buɗe baki yayi kowace anguwa mutane sa'annin juna a shekaru za su fito da abinci su ci isu-isu waɗancan dattawa waɗannan samari waɗannan matasa waɗannan yara kowa sa'o'in za su fito da abinci su ci haka gida ma idan gidan yawa ne kowa ta fito da abincinta daga cikin ɗakinta a haɗa tsakar gida ko a ɗakin wata duk ana ci ana fira da tun duk muna yara haka yake yanzu fa na rantse da Allah yanzu ko ƙanshi ba za ki ji wani abincin maƙwabta saboda gidaje ne ga su nan da dogayen katangu kamar gidan yari ba dama kuma tukwanen ba su da hayaki gas ne kitchen din kuma shine a can ƙuryar gida can ciki daga shi sai ƙarshen gidan ba a daka bulatana a jiyo ana tunƙwal-tunƙwal da bulanda za a daka duk abin da za a daka babu hayaki dama wutar gas ce ko wutar abin nan ne mai sunan shi na wayan nan gawayi da haka ba wanda ya sama rewa ne yake ci almajiri zai bara wahido ko dan ƙanzo zai shiga gida ya fi 30 ba za a ba shi da kuma sai ya zaɓa abincin da zai ci almajiri ranar juma'a zai bara jama'a taimake ni ba ni da komai gidana ba abinci ƴaƴana babu komai kowa ka zai fita da kuma mara shi tar da kuɗi rowa bakar rowa jama'a za ki ga ka tun daga yara ƙanana to alamar tashin alkiyama ne kai rowa fa ta kai ma wani haira wa kan shi rowa akwai wanda saboda tsabar rowa sai dai ya taskace kuɗin kawai ba zai iya ba kan shi ba iyalan shi ma sai dai su ɗauka bai sani ba Allah shi kyauta sannan kuma za a wayi gari ma ambaci wannan za a samu ƙarancin abinci tare da yawan ruwan sama ana yi ruwan sama har ai ambaliya amma kuma abinci ba za a samu in ka ka ce ba za a samu abinci da aka samu samu ba malam da mini gona da ka saba noma shekara da suka wuce za ka yi buhu 80 yanzu ka sa taki ka yi feshi ka biya kuɗin garma da komai sai ka zo sai ka yi buhu 18 ba ka bani ka rasa inda aka yi ta yi goyo da komai amma abin ba albarka shi ma alamar tashin alkiyama ne da mutum yana iya ci da kansa har ya rage ya siyar ya hidima yanzu sai ya kasa ci da kansa da yana iya bada zakka yanzu bai iyawa saboda abincin bai kai ba sannan koyi da kafirai da gaskiya alamar tashin alkiyama al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su koma suna koyi da arna a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har ma sai wasu sun koma suna addinin arna tun daga sutura da ɗabi'a da tsarin bukukuwa da yadda muke kallon rayuwa sai ya koma duka irin na arna yanzu guduwa ku ga ana bikin aure bai bambancin namu da na arna kawai bambancin an zo nan za a yi fatiha can kuma za a karanta bible amma za ki ga amaryar kalar suturar ta ɗaya da amaryar coci ta sa wata doguwar riga mara sama haka babu sama rigar iya hantsarta duka hannunta da kafaɗinta a waje kuma rigar can baya tana jan ƙasa kamar rigar shedan sunan ta wai within gown ko wata ma ba ta da kudin rigar ta saya sai dai ta aro ta haya kuma aka zo sai a zo ga uwa ango ga uwa amarya ga angon ga amaryan su yi kiss a gaban waɗannan mutanen yan ko cake ya bata a baki ya rungume ta ana daukan sa a video ana musu tafi saboda rashin ta ido yadda arna suke yi haka muke in jana'iza ce ma haka irin ta ana kwatanta ta arna idan ma sannan bikin kirsimeti musulmai da arna suke yi tare dan ka je abuja ko lagos ko patakur zaka ga mutum musulmi yayi wa ƴaƴan shi dinkin kirsimeti ya saya musu kaya an siyo rago da za a yanka ranar kirsimeti me yasa sai ce saboda baya so ranar kirsimeti su ga makwabta suna hidima su wasiwa yayi san kirsimeti ba kyau amma bai so ƴaƴan shi su ji takaici haka za su sa kaya sababbi kaman kayan sallah za a yanka musu dabbobi ranar wannan kamar ne da arna suturan mu irin ta arna yaran mu irin na arna tunanin mu irin na arna wannan alama ta shin alkiyama ne sannan za a jarabci mutane da yawan magana amma da karancin aiki yawan magana za mu yi kaza za mu yi kaza ƴan siyasa su faɗa malamai su faɗa iyaye su faɗa shugabanni su faɗa amma ba sa yi kaza ai za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza yanzu ku duba tafsiran da ake a kasan da zama amma duk ba ma aiki da karatun da ake mai in ji ka buɗe rediyo ko gidan TV tun daga ɗaya na dare aka fara tafsiri ba za a gama ba sai wani ɗaya na dare a sa malam wane ya gama cire a sa wane ya gama cire amma da wuya a yi aiki da 5% na abin da ake ji shine yawan magana da ƙarancin aiki ke ma ki kalla da kanki abin da ke faɗa za ki yi ranar kike yi in kin faɗi goma ki aikata ɗaya sannan kuma za a wayi gari mutane su dinga burin ina ma da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin burin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin da mawakan nan suke yi aka ji waka ina ma na ga manzo ina ma na ga manzo ana ta ganin cewa a wannan ta zama sayyada to ko ba anan take ba wani sahabi wata rana ya gamu da wani mutum mai irin wannan tunanin sai mutumin ya kalla nan shi yace wane yace eh yace yanzu wannan hannun naka ya taba gaisawa da ma'aiki yace kwarai kuwa sai ya kama hannun ya goga a fuskar shi yace la ilaha illallah wane kun ji dadi wallahi ina ma da mu ne ku yace da ni ina cikin ku wallahi wallahi ba zan gudu ba ranar hunain ai ku ragage ne ba mu da mu muka rinci manzon Allah sai muna mashi mu kusan shi yanzu ba ka mutane suke gani kuma sun ba annabi sabai sa annabi saboda yace mashi kai rufa mana baki haka cika mana bakin banza da wofi waye sanar sheka inda ka riski manzon Allah din sai Allah ya hana ka falalayin imani sai ka zama cikin su Abu Jahal waye sanar sheka ba wai riskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya maka baiwa kai imani ai su sahabbai sun samu falala kana cikin kafirci a zo a ga ma gaskiya kabi ba karama falala bace dukkan mu nan muna musulunci ne saboda an haife mu a ciki a cikin mu nan da Allah wata ce wanda kawai tuba ta yi ba musulma bace da ko akwai zaki ga wasu kwaya biyu wala to wannan ka tuba ka dawo musulunci ne ba karamin dace bane fa jama'a ba ga arna nan kusa da mu ba burana ne suka tuba irin mu ne bakake irin mu ne yan Najeriya irin mu ne talakawa amma ba sa tuba saboda ka tuba ka ba addinin ka ya da wahala jama'a to sahabban nan da suka zo wani ya shekara 40 yana mabuganci akai wa'azi ya bi ba karar falala Allah ya musu ba sai wani kawai ya ga wai shi sa'an su ne ba daidai bane to wannan gurin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane su dinga yi yana daga cikin alamar tashin alkiyama abin zai yawaita a cikin mutane har a dinga nuna su ana cewa ga ainihin wato masu san ganin annabi asti kungiya ushaqun nabi da sauransu daga cikin alamun tashin alkiyama ila yau dan uwana masu albarka akwai za a wayi gari mutum ya mutu a kiraba gadan shi ba na raba gado ba sai dai a ce a bar shi a ce in an raba zumunci zai lalace a dai bar shi duka a gandu ko wani ya tattare ya koyi wannan ai ya faru ko yana faruwa sosai da mu a yanzu to waɗannan wasu ne kaɗan daga cikin alamun tashin alkiyama na so na ware mana ya dama kawai na ce in yi musu shara waɗanda duk mun saba jin su muna ganin su wasu ma ga mu ga su ido da ido muna rayuwa a cikin su to sai mu tafi kan gaba ta gaba wanda nake so ina ga ce ta ƙarshe alamatu sa'al kubra mun ji waɗanda suke alwusta da sugura a cikin waɗannan akwai manya manyan gidda gidda wanda su saboda girman al'amarin su sai Qur'ani ya dinga ambaton ire-iren su alal misali fadin Allah subhanahu wa ta'ala hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansulu a cikin suratul anbiya ya'juj da ma'juj an ambace su Allah yace wala kalkadamna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarisuha ibadi as-salihuna wannan shi ma yana daga cikin tashar kiyama manya manya wa idza waqa al-qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa ko inna an-nasa wa taqra'a kanu bi ayatina yajhaduna a cikin nan dugo bi ayatina la yuqinu kaman fadin Allah subhanahu wa ta'ala fartaqib yawma ta'ati as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha adhabun alim rabbana kashif anna al-'adhaba inna mu'minun anna lahum adh-dhikra anna lahum adh-dhikra inja Allah yace wa qad ja'ahum rasulun mubin karim go cikin sautu dukhan Allah yace fa yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta faqad jaa'a ashratuha fa anna lakum idza ja'atkum dhikraw Allah subhanahu wa ta'ala yace iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamaru wa in yara kullu ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu shay'in mustaqim Allah ya saki cewa roje wa innahu la ilmun ko la alamul lissa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un ba tafsiri muke misali ke tsada sai da wuce zan dan lissafa su ne manyan alamun tashin alkiyama guda bakwai ko takwas su ne wadanda aka ambata wasu ayoyi sun ishara zuwa gare su a gurguje akwai abu na farko da zai fara faruwa jama'a shine bayyanan wato ya juju wa majuj wanda ɗan lu'ummai suke ga mutane waɗannan halittu za su zo su cika duniyar nan za su yi barna ana cewa wai ɗan ƙana da manyan kunnuwa ko baya cikin karatu wannan kawai mai ganga wa'azi ne yake faɗa ɗan ƙana da manyan kunnuwa ko da gaske ne za dai a gansu muke ta malam Musa Sabi sai ku bari fa gani a hankali lokaci za ku gani kuma ana labarin kiyama sai ce ki kwanta da hankali ki za ki je ki kai to da kwanta hankali kuma Allah ya saka mai dadi bayan bayyana su za su zo da barna da yawa a bayan ƙasa da kuma dabbatul ardi ana cewa ko ita ce naqatu salih wallahu alam wacce za ta zo ta dinga nuna mutane tana nuna ƴan wuta da ƴan aljanna to kallimuhum tana magana da mutane ana nan sai dujjal masihu dujjal wanda zai bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani gari a duniya sai dujjal ya shige shi sai ya kwashi jama'ar shi batattu a cikin garin in banda makka da madina duk wani gari rana daya za ta yi tsawo kamar kwana 40 rana ta fito ba za ta fadi ba sai an yi awoyi waɗanda za a yi a kwana 40 a wannan ranar zai kara duniya gaba gida dujjal zai yi barna ya yi barna zai kai ma barnar shi har Allah zai ba shi dama yana tada matattu idan ka yi imani da shi sai ya zo kabarin iyayenka ya ce musu tashi sai su tashi su fito daga kabarin sai su ce maka ya kai ɗanmu ka yi imani da shi shine Allahnka ko ba shine Allah ba wanda ya yi imani da shi za a kashe shi wanda ya yi imani da shi a raya shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ina nan dujjal zai zo muku da sai in ce kowa ya ta kanshi ku kalin da shi kawai amma idan ya zo ba na nan to kowa ya shiga taken shi shi za ki zama kina yin wannan adda ta cikin tahiyya kuma ki dinga karanta fawatihu a wata riwaya kuma khawatim suratul kahfi aya 10 na farko ko na ƙarshe bayan dujjal sai kuma bayyanan salihan bayi guda biyu Annabi Isa alaihi salam wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har inda zai sauka a wani gari a ƙasar Sham da kuma mala'iku da za su kawo shi daga lahira daga sama zai zo akan akan fukafukansu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai zo ma har da ruwa a jikin kanshi kamar ya fito daga wanka in ya girgiza kanshi ma ruwan yana daga a jikin gashinsa da fararen kayansa zai sako zuwa duniyar nan da shida mahadiji kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su hada runduna su yaki dujan su kashe shi kuma su za su yi addu'a Allah ya kashe gaba ɗaya ya jujuwa majuju bayan Allah ya kashe su su wayi gari sun cika duniya da warin gawa har a kasa rayuwa sai su sake yin addu'a sai Allah ya aiko wasu tsuntsaye kamar jimina za su zo su ɗauke duka gawakin su cinye su sannan sai wannan iska wadda ta zo idan mumini ya shaƙe ta sai ya mutu sannan sai a wayi gari rana ta fito daga yamma din sannan kuma sai wato kwaron kwada da za a yi tashin alƙiyama wannan su ne ake ce ma alamatu sa'al kubra su ne muka ambata a cikin waɗannan ayoyi a gurguje don fassara su yawa masu albarka abinda ya sa ake so mutane su dinga tuna labarin alkiyama da kusantowar ta shine dan mu ji tsoron Allah saboda mu tuba ba wai labari ne kawai da za a faɗa ayi nishadi ba ma kana hadisin yusra a labari ne da ake so ya tsuma ki tuno Allah ki tuno lahira ki tuna zunubanki ki tuba wa Allah kuma ki kama kanki ki shiga taitayin ki dalilin nake faɗa to ku da kuke ji duk abin da ake so mu amfana da shi kenan shi sa malaman musulunci suka yi charbuta waɗannan abubuwa Al-Imam Al-Baihaqi a littafinsa mai suna Dalailun Nubuwa duk wannan labarin da ke fara sai da kawo shi haka nan Al-Imam Ibn Kathir a cikin Al-Bidayatu wa Nihaya haka nan da bai dama da malamai suka yi akan Ashratus Sa'a dan haka waɗannan labaran wannan ko in ce wannan dauraya akan labaran nan manufar ta shine dan mu san cewa da gaske fa alkiyama nan fa ta yi kusa domin gashi dai muna ganin mafi yawan alamomin sun bayyana in banda waɗancan manyan su ne ba su bayyana ba sannan muna ganin kuma yadda rayuwar nan take da haɗari yadda kuma koda alamu ba su bayyana ba kuma yadda Larabawa suke cewa mun mata faqad qamat qiyamatu ke dai kika mutu kiyama ki ta tsaya to kuma mutuwar nan tana kan kowa ko yau ko gobe da haka ne sai da nake wa kaina da sauran ƴan uwa shine mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu da Allah mu ji tsoron Allah mu tausaya wa kanmu mu tuba mu bar saban Allah ko mu kama karatun alqur'ani da istighfari da biyayya aure da biyayya iyaye da kyautata wa na ƙasa da mu mu dinga ainihin wato neman Allah ya gafarta mana zunubanmu mu dinga addu'a Allah ya sa mu cika da imani wannan ƙasa ta mu take cikin rudani mu ci gaba da mata addu'a Allah ya kawo mana sauki Allah ya rangwanta mana Allah ya sa wannan bala'o'i su zama kafara ne gare mu. Allah ya yaye mana damuwar da muke ciki. Magabatan mu da suka gabata cikin iyaye da malaman mu da sauran wanda suka rasu mu ta musu addu'a Allah ya gafarta musu. Allah ya sa suna cikin wato muhalli mai kyau. Allah ya maida kaburburan su su zama wata korama cikin koramin aljanna. Ya Allah kar ka sa kaburburan su zama ramuka daga cikin ramukan gidan wuta. Ya Allah ka hada mu da su a cikin ceton manzanka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka samu mu cika da imani ya Allah dukkaninmu da muka taru a nan a wannan daki naka ya Allah muna kokarin yin darasi akan wani abu na addinin ka Allah muna roƙonka ka rubuta sunayen mu a cikin waɗanda kake gafartawa a wannan wata Allah ka ambace mu a cikin majalisinka Allah ka samu cikin waɗanda mala'ikun nan da suke yawo suna rubuta sunan masu zuwa wurin wa'azi kuma kake cewa ka gafarta musu Allah ka samu a cikin su ya Allah ka sa muna da gaske wanda zamu tsira a wannan wata ya Allah kowa anan tana da wata bukata take ta a gurin ka ya Allah Allah kai ka fi mu sanin wannan bukatu ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi zan saurara anan da fatan abin da na faɗa wanda yake daidai Allah ya sa mishi albarka wanda yake kuskure ko tuntube ko gazawa ko mantuwa Allah ubangiji ya ce mana ni da ku malaman ku da suke wannan kokari kullun suke gayyato mu abokan su da daliban su muke taya ku tira ta addini a wannan wata Allah ya saka musu alkhairi irin su malam Damil da kace da sauran masu taimaka mishi ku kuma da kuke taimakawa kuke taruwa kuke saurara tunda ba ku taru ba ai ba za a yi ba kuke sa sadaka mai taro mai sisi kuke baro ayyukan ku zo ku taro Allah ya shi muku albarka to ku da iyayenku da ƴaƴanku da mazajenku da zuriyarku Allah ya muku albarka wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi